Da rashin kai akan bar araha da fatan an wayi gari lafiya. Salu Garba ne ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. Yanar gizo ta mamaye komai da komai a duniya yanzu. Yanzu ma manyan kasuwanni a yanar gizo suke. Amma wata kasuwa ta kunno kai daga kasar China wadda ta dauki duniya ba zata domin girmanta. Domin samun ƙarin bayani akan wannan kasuwa da ta dauki duniya ba zata da irin abin da zamu iya tsinta, filin ya gayyato Malam Ahmadu Manu Dillali a kasuwar hada-hada sayar da hannun jari na kamfanonin Najeriya. Kasuwannin yaran gizo sun dan dade a kasashen da suka ci gaba, musamman a nan Amurka. Akwai kamfanoni kamar su Amazon da eBay, kuma dukansu manyan kamfanoni ne. To amma kwatsam sai ga wani daga kasar China da suna Alibaba, kuma an ce idan an hada Amazon da eBay har wa yau ya fi su girma. To Malam Ahmadu, menene tarihin wannan kamfani? Yaushe aka fara shi? Waye kafa, wane ne ya kafa wannan kamfanin? Baturen Ingila ne ko na Amurka? Ta yaya ya fara? Ko za ka yi wa masu sauraron mu bayani?
To shi Alibaba kamfani ne na hada-hada kayayyaki, kasuwa ce da ta kaɗi da yanar gizo. Kuma an fara ta a 1999. Wani shiya ta China. Mutumin da ya fara shi ne wanda ake kira Jack Ma, wani malamin turanci, yana koyar da turanci ne a wata makaranta a nan wannan gefe na China.
Shi dan China ne ko baturen Ingila ne ko Amurka?
Shi mutumin China ne.
To.
To yana zama a wannan wuri din. To sai ya lura da cewa yanar gizo ta fara zama babban wurin da za ka iya talla, ka sai da kayayyakinka, ka yi abubuwanka na kasuwanci. Kuma ya zama to mutane da yawa sun samu sanin abin da kake yi da kasuwar da ma'adanan da kake ko kuma kayayyakin da kake sarrafawa. To abin da ya lura da shi ne akwai kananan kamfanoni a nan shine da yake na China din, waɗanda suna kayayyaki masu aminci da kayayyaki masu kyau, amma ba su da kasuwa ta duniya. So kayayyakin da suke yi ba su shiga cikin kasuwar duniya. Shi kuma nihin shi ne ya fara da waɗannan kananan kamfuna ya sa kayayyakinsu.
Wato kananan kamfuna ma da ba san su ba a duniya?
Ba a ma san su ba a duniya. Su ya fara da su ya fidda su ga duniya ta ga abubuwan da suke yi.
Wato ya ba su kasuwa?
Sai waɗannan kaya. Su samu tasu kasuwa.
Filin da za su sayar da kayansu.
Maimakon su tsaya. Yawwa maimakon su tsaya nan cikin wurin da suke. To yadda ya bude cewa shi yanar gizo babban ma'a ce ta kasuwa, kuma tana da ƙarfi da yawa idan aka yi amfani da ita. Sanin wannan ƙarfi na yanar gizo ɗin shi Muhammad din fara wannan kamfani na Alibaba. To sun ɗauki wannan domin su fara taimakon ƙananan kamfuna na cikin ƙasar China. To kuma da su suka fara, suka kuma sai da hajojinsu da duniya duka. To daga nan ne suka fara haɓaka.
To
mutane suka fara amfani da su in suna neman wata haja da su san masu yi ba, su Alibaba ta yanar gizo sai su haɗa su da masu yi. Sai masu yi ɗin su ba su kayan da suke buƙata.
To
su kuma masu yi suka ware sanin masu buƙatar kayansu.
To ta nan suka soma?
Ta nan suka soma. Sun fara a ƙaramin wuri ne, kuma a ƙaramin yanayin da suke bukatar mutane su amfana da su.
To mallan kawo yanzu menene a darajar wannan kamfani? Misali akwai da dala
yanzu ya yi biliyan 2
biliyan nawa
kuma
biliyan 2 na dala
biliyan 2 da 600 na dala
biliyan 2 da miliyan 600 na dala darajar sa kenan
amma ka san sanda suka wa darajar sa amma sanda suka fara ko misali zanto su kai ko ina ba ma suna magana ɗan miliyoyi ne kadan to in ka dubi ɗan shekarun da suka yi har suka kai ga wannan ya nuna maka cewa wannan kasuwar ta yanar gizo babbar kasuwa ce akwai kori daga nan ma Nigeria yawancin mutane
na jinka
in ka ga a nan tun ba nan Abuja ba za ka ga mutane maimakon su je kasuwa suna neman abu sai su shiga kwanga kwanga nan da na za ka ga yan mashin ɗin kwanga cikin abu da suna ta yawo suna kai ma mutane kayayyakin da suka sayi duk haka ne hajojin mutane suke yaduwa da duniya daga nan kasar ta zuwa wata duniya daban wani can daban sai ya ga hajar ta ya ga yana da shawa ya kuma saya kaya na gizo sai a kai mishi fata abin yake ta yaduwa haka shi ma yawa
to kamar ya za a ci gajiyar irin wannan ga fili dai Allah ya bayar a yarar gizo kamar ya za a ci gajiyar irin wannan abin a kamar nahiyar Afirka musamman Najeriya
to gajiyar shi ana ci ko har yanzu ma haka ana cin gajiyar shi din amma ya zama mutane da yawa sun koma ta wannan kasuwa din shi ya rage gare mu yanzu don haka akwai hurumi ga wanda ke da halin wannan ilimi na yanar gizo din da kuma yana da takamaiman inda yake son ya kai don shi da kuma ya fara ne kaɗan amma yanzu ya sa a rayuwar shi har ta sa bai san ma inda kamfanin nan zai tsaya ba don kaga da suka je a can America suka yi
sun zo New York Stock Exchange
a Stock Exchange na New York
kasuwar hada-hada ba
sun wara da dala 60 a shekarun jiya ana sai da
hannun jarin
kan dala 111 da santi
to ka ko wata shida bai ba nan
ko wata shida bai ba amma kaga har ya samu karin wajen dala 40 bisa kuma sai abin da ya ci gaba domin su kansu ba sun daina aikin bane sun fara da kamfuna yan kanana amma yanzu suna da abubuwan da suke saida na miliyoyi 100 da kuma kayayyakin haja sun yi wajen 40 waɗanda suke sun training za a ce ko sun wawwatsu a cikin kamfuna daban-daban har guda 40
to Mala Amadu kamar akwai abubuwan da ba za su iya sayarwa ba a yanar gizo
babu
har motoci ma za su sayar
ko wace irin mota yake so in ma trailer ce in duk wani irin abu har jirgin ruwa in kana so ana saida maka
ko ina kuma kake a duniya
ana iya saida maka shi suna yanzu su Alibaba har suna cikin kasashe 190 na duniya wani ana cewa suna nan wajen wata suna da ofis a wajen kenan inda suke hada suna ansar bukatocin mutane suna kuma biyan bukatocin mutane na sayan haja
sabili da karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa mu karkare a madadin bakon namu Mallam Ahmadu Mano da Julie Gresham wadda ta shirya mana sauti da sauran abokan aiki ne Salu Garba ke muku fatan alheri ku kasance cikin koshin lafiya
ba za ka rubi ne kudin ka kuma ka tashi kashewa to ka kashe su da hanya.